بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1442 wanda ta yi daidai da ranar 1 ga watan 5 shekara ta 2021 ta miladiya zamu yi majalisi insha Allah na 19 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan Ramadan mai albarka a wannan masallaci na alfurqan a wannan gari namu na Kano Allah ya kara mu wannan gari albarka da kariya da tsari da sauran garuruwan musulmi kamar yanda muka yau insha Allah zamu tashi aya ta 90 a cikin suratu shu'ara amma kamar yanda muka saba zamu fara da amsa tambayoyin da ƴan uwa kuka rubuto tambaya akwai wanda ya turo tambaya ta Facebook tambayar dai mai tsawo ce yana cewar shi saurayi ne dan Najeriya da ya tafi aiki kasar Larabawa ya nemi matar da zai aura ba daya ba ba biyu ba in Najeriya duk abubuwa sun ki dadi kuma yana fuskantar barazana ta rashin aure ya yi kokarin fahimtar da iyayensa cewar zai auren sa a can kasar sun nuna ba sa so su sun fi so ya aure yar gida Najeriya a Najeriya din kuma duk wacce ya bayyana sai su yi ta sukar ta ko ta fuskar nasabarta da karce su ce a'a sau ɗaya yake samun hutu a shekara ya zo gida wata shekarar ma baya zuwa to yanzu kuma ya ga abubuwa suna neman ƙare masa saboda yanayin Larabawan da yake kasarsu da Turawan da suke zuwa ina tsoron kar ya faɗa cikin saɓon Allah idan ya ci gaba da zama a haka tunda yana da halin da zai iya yin aurensa a can ya kula da matarsa shin zai iya yin auren ya kare kansa a can kasar ba tare da iyayensa sun sani ba wannan shine tambayar wannan dan uwa babu wani abu a cikin shari'a da ya nemi cewar mutum namiji sai da izinin iyayensa zai yi aure domin wannan walici abu ne wanda ya danganci mace ce sai da izinin waliyanta za ta yi aure amma namiji baya buƙatar wali kafin ya yi aure sai dai kuma namiji yana buƙatar kowa ko mace ko namiji yana buƙatar wato yardar iyayensa domin neman yardar Allah yana buƙatar faranta ma iyayensa domin ya samu albarkar abin da zai yi duk abin da zai yi idan iyayensa ba sa so ya yi haƙuri har sai ya gamsar da su sun gamsu sannan ya yi ya dauki matakai wanda zai gamsar da iyayensa ya nuna musu irin hadarin da yake ciki da kuma nuna muhimmancin mutum ya zauna lafiya da Allah babu abin da yayi kamar abin da zai tsare wa mutum tsoron Allah sa ya zauna lafiya da Allah babu kamar wannan saboda haka idan yana cikin halin garari da hatsari to ya nuna ma iyayensa wannan idan suka ci gaba da rashin amincewa to ya nemi waɗansu wanda zai iya musu magana daga cikin ya samu daga cikin malamai waɗanda suke jin maganarsa cikin abokansu cikin ƴan uwansu wanda za su yi ma iyayen magana kada dai ya gaza ya isa matuƙa wajen ƙoƙarin gamsar da su saboda albarka ake nema duk abin da mutum ya yi ba tare da iyayensa suna so ba daga ƙarshe zai zo ya yi nadama saboda haka kada ya yi nadama duk da yake babu kamar zaman lafiya da Allah to amma ya yi ƙoƙari ya haɗa maslahar biyu abinda zai sanya shi ya aure don ya tsare kansa sannan kuma ya yi shi ta hanyar da iyayen za su zamanto kan cewa sun gamsu ya iya neman kan cewa ya ji su ko suna da akwai wata wadda suke tunani suke so ya aura sai ya duba ya gani in hankalin idan ita suka kaddamar masa sai ya je ya duba ta ya ganta kuma ya kokar ya addu'a Allah ya sa ya daidaita zukatansu tare da ita in ya so daga baya kuma ya samu wadda yake so irin so na matuka din inda akwai dan so din wanda yake zai sa a zauna to alhamdulillah sai a idan a zauna lafiya da Allah kuma a samu albarkar iyaye sannan yace malam assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya amin malam mahaifinmu ba shi da lafiya shekara uku kuma yana da kuɗi amma ba a fitar da zakka ba a fitar da zakka ba menene hukuncin kuɗin hukuncin kuɗin da ba a fitar musu da zakka ba zakka tana nan bashi akan kuɗin sai an fitar da ita daga cikin sai an fitar da ita daga cikin dukiyar tasa amma idan bai riga ya fitar da ita ba har ya rasu to wannan ta zamanto bashi a kansa wanda idan yayi wasiya cewa a fitar da wannan bashin a biya to wannan ya za a bata hukuncin bashi ba za a yi ba za a fitar da wasiya ba ba za a raba dukiya ba sai an fitar da ita idan kuma bai yi wasiya ba to mustahabbi ne gare su su akan kansu su fitar masa amma ba wajibi ne akan su ba shine ya dauko wannan nauyi to amma dan su sauƙaƙa masa mustahabbi ne a gare su su san yadda za su tattaro kuɗi su biya masa zakkar wannan dukiya kuma su samu a sanar da shi dan kare mutu da wannan haƙi a kansa saboda wannan aya da Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin suratul tauba walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adhabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun duk dukiyar da mutum bai biya zakkarta ba to ta zamanto kanzu ta zamanto taska kudin da aka taskance wanda da wannan dukiyar za a yi masa azaba kamar yadda hadisin Abi Hurairah da muka yi tafsirin wannan ayar mun karanta hadisin Abi Hurairah na narko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan to a samu a sanar da shi wannan domin a fitar da haƙin Allah a cikin dukiyarsa Allah ya ba shi lafiya amma ba a fitar da zakka ba shekara uku yana da kuɗi amma ba a fitar da zakka ba to na shekara uku yana fitarwa rashin lafiyar shi yasa ba a fitar ba a to wannan su ne ai waliyansa haƙƙinsu ne a matsayin waliyansa domin wanda ba shi da lafiya ana yi masa hajaru akan dukiyarsa ma'ana a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa sai a cikin sulusi yayin da aka yi masa hajaru su waliyai haƙƙinsu ne su fitar da abin da yake haƙƙin Allah a cikin dukiyar saboda haka su ƴaƴansa wanda su ne waliyansa asibansa su ne za su ɗauki matakai na yadda za a yi a yi lissafi a fitar da zakka na shekara uku nan wanda bai fitar ba to yanzu na faɗi ku ne rubutun naku ne wani iri wato za a in aka ga sai a ga yawan kuɗin a shekarar farko sai a fitar masa da zakka a banki suke saboda haka za a iya sanin account ai za a iya sanin account statement in aka ga na shekarar farko aka ga ga balance din na shekarar farko in aka fitar da zakka to abin da yayi saura a shekara ta biyu shi ma a fitar da zakka abin da yayi saura a na shekara ta uku shi ma a fitar masa da zakka sannan wannan yace malam naji wani malami yace idan baka dauki littafi ka je wajen malamai sun koya ma addini ba to baka san Allah ba kuma Allah yace ka san shi kafin ka bauta masa to ni kuma malam ina zuwa majalisin karatuttuka kuma ina sauraron radio da media shin malam me matsayina Allah ya gafarta wa malam amin ai neman ilimi ba sai ka dauki littafi ba hatta waɗanda ba su da littafi su ma za su nemi ilimi ba sai ka je ka sa a gaban malami an biya maka ba kamar yadda yace idan dai zaka je majalisi ko da baka da littafi to wannan ka nemi ilimi inda kuma ko da baka je majalisi ba ma in zaka rinka tambayar malamai akan dukkan wani abu ka nemi ilimi amma wannan da ake fada cewar Allah ya ce ka san shi kafin ka bauta masa ana fadan wannan a matsayin hadisi amma ba hadisi bane abin da yake sananne shine ayat ta alqur'ani fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to wannan shine asasin sanin Allah wajen haƙƙin mutum ya san Allah a matsayin haƙƙi na farko domin ingantacciyar bauta gare shi jalla wa ala saboda kuma kamar yanda muka yi bayani kwanaki neman ilimi a wajen masana ake yi saboda haka shi kuma zaka yi ko ta hanyar karatu ko ta hanyar sauraron wa'azi ko ta hanyar ka je ka sa littafi a biya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yayi ya karantar da al'umma ta hanyar hudubobi da yake yi akan minbari ya karantar da al'umma yana karantar da su kamar yanda yake karanta musu sura ta alqur'ani ya fada su fada har su iya haka ya koya musu tahiyya haka ya koya musu sallar istikhara kamar yanda yake karanta yake koya musu alqur'ani ya koya musu ta hanyar amsa fatawa ya koya musu ta hanyar karanta alqur'ani a cikin sallah saboda haka usul asalib ne daban-daban dukkanin su ne neman ilimi idan wato rayuwar al'ummar musulmi haka take rayuwa ce wacce take gabaki daya ake wai take da neman ilimi idan dai malamai suna wajibin su in malamai suna wajibin su to hanyoyin neman ilimi suna da yawa a cikin al'umma kuma hatta yanzu inda ake da social media din nan wani text kawai zai yi ko SMS ko WhatsApp ko email ya tura fatawa kuma kaga ya samu amsa wani waya zai dauka yayi yana neman amsar fatawa kuma ya samu amsa anan duk wannan hanyoyi ne na sauki na neman sanin hukunce-hukuncen Allah to sannan wannan yace malam Allah ya kara lafiya da nisan kwana ya kara yalwata maka zuciyarka da imani da ilimi mara yankewa amin tambaya ta ita ce malam ina so na san falalar tasbihi na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tasbihi ne na'am to ba san shi a matsayin tasbihi ba sigogin tasbihi suna nan akwai hudu ba da aka taba yi a wannan masallacin akan tasbihi in ka bi abinci ko zaka samu wannan hudu ba sai ka ji bayanin menene salasal muhimmancin tasbihi ma'anarsa da wuraren da ake yi da sigoginsa akwai sigogin tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim akwai subhanallah wa bihamdihi wanda yake shine fiyayyen zance wanda Allah ya kuso shine abinda Allah ya zaba ma mala'iku akwai subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim akwai subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli akwai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin duk waɗannan sigogi ne na tasbihi da suka zo salo salo na'am wurdin sa ake wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in to na'am to ya zaka je abin nan alqur'ani ne fatiha ce kuma fatiha al-ra's wal-ain amma akwai tasbihat da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma yayi umarni da a maimaita su to su zaka maimaita amma wannan duk da kar ya zama to kan jewa ka je ka fada cikin wata bid'a wadda ba ta da asali a cikin addini sannan malam ina neman addu'ar ƴan uwa bisa ga bukatun da na sa a gaba na alkhairi Allah ya amsa amin Allah ya amsa yace ya gode a sharuwa lafiya Allah ya karba mana to Allah ya biya maka bukatunka ya biya mana dukkan mu bukatun mu na alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa uzlimatil jannatu lil وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم الصوفي غاهم والغاهم وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم رب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق عليم فلو أن لنا قوة فنكون من المؤمنين.
نعم الله جل وعلا يتي وأزلفت الجنة للمتقين aka kusantar da aljanna ga almuttaqun wato sune masu tsoron Allah masu tsoron su shirka da Allah masu tsoron su hadu da Allah alhali suna masu ƙaryata manzannin sa ko suna masu saba umarnin sa wannan a farfajiyar ranar alkiyama kenan ranar da annabi Ibrahim ya soma wa'azi akan ta yake cewa yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim to sai kuma Allah madaukakin sarki ya hikaito mana wannan hikaya na suranta ranar da za a kasance a farfajiyar wannan rana ta ranar tashin alkiyama a wannan rana ana kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah domin wato a gaggauta musu farin cikin su yayin da tazo kusa da su suna ganinta suna dokin shigarta suna shaukin shigarta wato haka za a yi a bude musu ita a kusantar da ita su ganta da adanta da kenta kafin su shige ta to wannan yana daga cikin wa'azin da annabi Ibrahim ya yi ma mutanen sa wanda kuma ya kunshi wa'azin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ma al'ummar sa domin shi sha'anin abin da zai faru ranar alkiyama ba abu ne wanda yake zaka san shi ba in ba ta wasida in ba ta hanyar annabawan Allah ba su ne za su ba da labarin abin da yake faruwa kowa idan ya mutu kiyamarsa ta tashi sai shi kadai ya san abin da zai same shi a bayan mutuwarsa da abin da zai faru na alkiyama to sai kuma abin da annabawa suka ba da labari to kuma annabawan nan Allah ya aiko su masu isa matuƙa wajen faɗa gaskiya masu isa matuƙa wajen riko da gaskiya da nasiha su suka faɗa maganar su ba ƙarya bace saboda haka Allah madaukakin sarki yake faɗa mana abinda annabi Ibrahim ya faɗa wanda ya kunshi mu kanmu mu wa'astu cewa fa ga yadda zamu kasance ranar tashin alkiyama Allah zai kusantar da aljanna wato ana kusantar da aljanna ga masu tsoron Allah ba sai an faɗa ba kan cewa waye ya kusantar wato da umarnin Allah Allah zai sa a kusanto da aljanna ya zuwa ga masu takawa wa burrizatil jahimu lil ghawi kuma aka bayyana wutar jahimu gabatattu wato kafirai waɗanda suka saba ma umarnin Allah wannan ko ana yi ne domin a gaggauta wato bakin cikin su da kuma dana sanin su da zasu a bayyana ta tun daga nesa zasu ganta idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira idan suka hango ta daga wani waje manisanci sai su ji wato gurnaninta sai su ji wato ta farfasar fushinta da kuma irin gurnanin da take yi kamar yadda kake ganin jaki yake yin gurnani wajen nishi to haka za su ji wanda wannan zai sa tun daga nesa za su soma shiga cikin azaba tun kafin su shige ta to a cikin wannan hali na wato farin ciki ga masu tsoron Allah da ɗoki ga masu tsoron Allah da kuma da na sani da kuma da na sani da batattu za su yi to a cikin wannan hali za a tashi ranar alkiyama Allah ta'ala kuma ya ci gaba ya ce annabi Ibrahim ya ce wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah kuma aka ce musu ina waɗanda kuka kasance kuna bauta ma min dunillah waɗanda ba Allah ba hal yansurunakum shin za su taimake ku aw yantasirun koko za su taimaki kawo kansu za su taimaki kansu domin ranar amfanin ibada kenan amfanin ibada shine ka bauta ma wanda ranar bukatarka na ka ije masa abin ki zai zo ya ije maka. To ranar alkiyama shine ranar da ibada za ta yi amfani. To shi yasa Allah ta'ala ya ce za a ce musu ina wanda kuka kasance kuna bauta ma, mala'iku ne za su gaya musu. To kuma wannan magana ce wadda mala'iku za su yi, an sifanta mala'iku da cewa ghiladun shidadu, masu kakkausar ɗabi'a ne, masu tsanani, masu tsanani, wanda maganarsu ma azaba ce, jin maganarsu ma azaba ce. To su ne za su ce musu ina waɗanda kuka kasance kuna bauta ma ba Allah ba. Saboda mala'ika yaga wanda yake bautar wani ba Allah ba, to yaga babban abokin gaba wanda babu rahama a gare shi, babu tausayi a gare shi, dan bai cancance shi ba. Allah da ya halicci mutum yayi masa ni'imomi, sannan kuma ya je ya sanya wani daban ba Allah ba yayi masa abin da yake ma Allah. To mala'iku ba za su yi ma wanda yake wannan ba wani tausasawa, wani sauraro ba za su yi masa ba. To a cikin wannan hali za su gaya musu, sai su ce musu suna masu gwale su, ina wanda kuke bauta ma ba Allah ba? To shin za su taimake ku? Za su taimake ku wajen su ije muku azabar gata nan an bayyana ta? Za su taimake ku su kawar da azaba a gare ku? Domin shi ne ma'anar an-nusra. An-nusra ma'anarta ay daf'ul azab, wato su ije azaba gaburanku. Aw yantasirun, ko kuwa su kansu za su taimaki junansu, tunda su kansu waɗanda ake bauta ma ba Allah ba su ma cikin wutar za a jefa su, su ma wutan cikin wutar za a jefa. Innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Allah madaukakin sarki yace da ku da wanda kuke bauta ma ba Allah ba, wato kirakiran wuta ne, za a gangarar da ku cikin su, cikin ta. Saboda haka su kansu ba za su taimaka, ba za su hana ma waɗanda suka bauta musu su ije azaba daga gare su ba, kuma ba za su taimaki junansu su hana a jefa su cikin wuta ba. Fa kubkibu fiha hum wal ghawun, sai aka kikkifa su a cikin ta, da su da batattu waɗanda suka bauta musu kenan. Al kabkaba ma'anarta shine za a rinka jefa su, suna faduwa suna kifawa, suna ƙara faduwa suna kifawa akan fuskokinsu. Alladhina yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sharrun makanan wa adallu sabila, waɗanda ake tattaro su akan, waɗanda ake tayar da su a tara su a cikin wutar jahannama akan fuskokinsu, wanda ya nuna a halin da za su shiga cikin jahannama a kife, za a jefa su, wato a rinka kikkifa su a ciki, suna gangarawa suna fadawa akan fuskokinsu har sai sun kai zuwa ga ƙuryarta. Wal'iyadu billah, hum walghawun, da su da batattu, wato waɗanda su ne su waɗanda suka batar da su, wato su waɗanda ake bauta ma ɗin gumakan da suka bauta ma ba Allah ba, da su da waɗanda suke batattu da suka bauta musu, haka za a jefa su cikin wutar jahannam a kikkifa su. Wa junudu iblis ajma'un, da rundunonin iblis gabaki ɗayansu, wato gabaki ɗayan rundunonin iblis ba za a bar kowane ɗaya ba. Wannan ya nuna iblis yana da rundunoni, su ne duk waɗanda suka bi shi daga cikin mutane da aljanu, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul isra, wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajulik, wato kai wasa da hankalin wanda duk kake da iko daga cikinsu da sautinka, kuma kai janyo su zuwa gare ka da dakarunka mahaya da wanda suke masu tafiya a kafa. Kaga Allah ya tabbatar ma iblis cewa akwai waɗanda yake zai yana da, wato zai yi amfani da su, wato zai yi wasa da hankalinsu da sautinsa. Iblis yana da sauti, shi ne malaman tafsiri kamar su Mujahid suka fassara da cewa dukkan wani yasashen zance da waƙe-waƙe, waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri kamar Qatada yace dukkan wani sauti da ke jan mutum ya zuwa ga saban Allah, to shine sautin iblis. Dukkan sautin da zai jaka ya zuwa ga saban Allah, to kage yana daga cikin rundunonin iblis kenan, masu wannan sauti. So da haka mutum zaka dauka cewa ai wato kamar ilhamar waka ake masa, nan ko ba wani abu bane, sautin iblis ne kawai, wahayin shaydan ne, shaydan ne yake masa wahayi. In yayi masa wahayi sai ka ga ya fito da irin salo, irin na waka iri-iri. To da wannan sautin Allah ya ce ya ba mu, ya ce ma iblis ya yi wannan, kuma abin da yake kenan. Kuma ya ce yana da dakaru, dakaru ɗin nan akwai mahaya, akwai kuma wanda suke tafiya a kafa yace duk yayi amfani da waɗannan dakarun ya janyo mutane to wannan sune rundunonin shaytan kuma a cikin suratul mujadila yace yana da kungiya innal ladina yuhadduna allaha wa rasulahu ulaika fil adallin kataba allahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz a kafin ayar kafin nan ulaika istahwadha alaihim ash-shaytanu fa ansahum dhikrallah ulaika hizbu ash-shaytan shaydan ya wato ya zamar da su ya talababantar da su ya mantar da su ambaton Allah wadannan sune rundunar shaydan wanda ya raba su da Allah duk wanda ya rabu da ambaton Allah ya zamanto ya sanya san ransa a gaba to ya zamanto cikin kungiyar shaydan yana daga cikin rundunonin shaydan to Allah ya ce a cikin wannan surar za a jefa su da rundunonin iblis gabaki ɗayan su aka ambace shi da sunan sa na asali Iblis wanda shine abul jin uban aljanu wanda rundunonin sa ba su tsaya akan mutane ba tsaya akan aljanu ba wanda suke zuriyar sa hatta daga cikin mutane yana da rundunoni waɗanda suke waɗanda wato suke suka haɗu da juna wajen neman fa'idar junansu ya ma'ashara aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashara aljinni qad istakthartum min al-insi wa qala awliya'uhum min al-insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajjalta lana wannan haduwar da suka yi a nan duniya suna taimaka ma juna suka zamanto waliyan juna to walici wanda yake ba zai amfani ba yayin da suka zamanto fil adabi mujtami'un a cikin azaba ake hada su to Allah yace qalu wa hum fiha yaqtasimun su waɗannan batattu suka fada wa hum fiha yaqtasimun alhali suna husuma a cikin wutar jahannama da su da waɗanda suke bauta ma wato suna jayayya da juna ko kuma da su da waɗanda suke da su da shuwagabannin su da su da jagororin su suna yin jayayya da juna kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ittabara alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'adab wa taqatta'at bihim al'asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna wannan surori da dama haka suka zo na wato jayayyar da ake yi a cikin wutar jahannama inna dhalika lahaqqun takhasumu ahli an-nar kamar yadda Allah ta'ala yace wannan gaskiya ne husumar yan wuta za su rinka husuma a tsakankanin su to ga husumar nan Allah yake bayyana ta tallahi in kunna la fi dalalin mubin sace muraran tsuwa da Allah lalle sha'anin mu mun kasance a cikin bata mabayyani wato bayyanannan bata yayin da muka bauta ma wani ba Allah ba idnu sawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin talikai wato suka gaya ma waɗanda suke bauta musu suka ce mun kasance cikin bata mabayyani da muka sanya ku daidai da ubangijin talikai kun ga ana ta magana rabbul alamin wanda fir'auna yake cewa wa ma rabbul alamin din wannan ku to gashi nan ana ta fadar sa shi yasa za ka ga ayan surar nan ta cika da rabbul alamin saboda kishin Allah jalla wa ala wato ka ce wa ma rabbul alamin to zaka san rabbul alamin da duk wanda ya bi fir'auna to nan gashi ɗan wuta suna husuma suna ce ma wanda suka bauta ma ba Allah ba in kunna la fi dalalin mubin lalle mun kasance cikin bata bayyananne yayin da muke daidaita ku da rabbul alamin kuma ko sun fuskanci wato iyayen gijin ƙarya da wannan maganar haka zalika da shuwagabannin su da suka umarce su kansu bauta ma wani ba Allah ba su ma kaga sun yi musu da'ar da Allah ya kamata su saboda haka a nan wajen sun daidaita su da Allah yayin da suka yi musu da'ar da ya kamata Allah za a yi ma tunda Allah kadai ake bi wajen halittawa da wajen haramtawa wama adallana illa al-mujrimun suka ce babu waɗanda suka batashe mu suka batar da mu ga barin shari'a illa al-mujrimun sai manya-manyan masu laifi al-mujrimun ay al-kamiluna fil ijram wanda suke cikakku a cikin laifi ga Allah sune shaydanu sune suka bata wato ba waɗanda suka batar da mu illa waɗannan cikakkun masu laifi a lokacin nan sun gansu a cikin sun yadda da su a halin da suke na hakika wanda a nan duniya suka makance ba sa ganin su a haka a nan duniya sun sanya musu kyawawan sunaye sun sanya musu sunan wayayyu cigababbu a isassu shafafu da mai duk dai wani kyakkyawan suna wanda suke gaggaya musu a nan wajen kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura suna wahayin ga junansu da wato zancen ado domin rudin kai shine da irin waɗannan sunaye wanda za su rinka kiran kansu wanda za su rudi mutane da kan cewa ai sune waɗanda suke masu cikakken hankali sune waɗanda suke wato masu wayewa wataran an kawo wata daga cikin wanda ake gani irin celebrity ce cikin ƴan Larabawa tana aibata mata masu sanya hijabi ana hira da ita take cewa ka san mushkilan wayannan ne mafi muh ba kwakwalwa ba tunani wai masu sa hijabi ba su da tunani ba su da kwakwalwa wato ita ce wayayya to ha gani da irin waɗannan maganganun kenan to ranar alkiyama za su faɗe su a haƙiƙaninsu wa ma adallana illa almujrimun ba waɗanda suka ɓatar da mu illa mujrimai wato cikakku a cikin saba ma Allah fama lana min shafi'in to a lokacin nan sai su ce fama lana min shafi'in yanzu babu masu ceto a gare mu babu masu ceto a gare mu domin sun bauta ma waɗannan gumaka a matsayin kan cewa ha'ula'i shufa'una indallah wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'una indallah suna bauta ma ba Allah ba abinda ba zai iya cutar da su ba ba zai iya amfanar da su ba kuma suna cewa waɗannan su ne waɗanda za su cece mu a wurin Allah to a ranan nan za su ga kan cewa babu wanda yake zai iya yin ceto sai su ce fama lana min shafi'in yanzu babu masu ceto a gare mu yayin da suke ganin cewar waɗannan su ne masu ceton kuma suka ga gashi ana ceton amma ba su ake ceto ba tunda muminai za a cece su annabawa za su ceci muminai mala'iku za su ceci muminai muminai tsakaninsu da juna za su ceci juna menene ceto ceto shine Allah ya kyale mutum dan alfarman wanda yake ceton shi ceto sai ya cika sharadi biyu wanda yake a wajen ahlus sunna zai zamanto karama ne ga wanda yake ceton da kuma yarda ne ga wanda ake ceton sai Allah ya yarda ya bada izini sannan kuma ba zai wala yasauna illa liman irtaba ba za su ceto ba sai ga wanda Allah ya yarda yace Allah ya baka ceton wani kamar yanda Allah zai bama ƴaƴa waɗanda suka mutu ba su kai balaga ba ceton iyayensu yara waɗanda suka mutu ba su balaga ba Allah zai ba su dama su ceci iyayensu haka yara wanda suka yi karatun alqur'ani Allah zai ba su dama su ceci iyayensu haka zalika iyaye za su ceci ƴaƴansu muminai za su ceto shuhada'u wanda suka yi shahada za su ceto malamai za su ceto sannan kuma shi kansa Allah jalla wa ala zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto bayina muminai sun yi ceto to saura kuma ni rabbul izzati wal jalal sannan shi kuma Allah ya fitar da duk wanda yake da koda misalin zarracin na imani ne daga cikin wutar jahannam to yayin da ƴan wuta waɗanda suke cewa ma adallana illa al-gawu yayin da suka ga wannan ceto sai su to yanzu mu babu masu ceto a gare mu babu wani mai ceto da zai zo ya cece mu wala sadiqin hamim babu aboki wanda yake mai kula da mu da zai kula da mu domin al-hamim fasara biyu ake masa ko dai al-qarib wato aboki makusanci wanda yake baya rabuwa da kai ko kuma al-hamim min al-ihtimam wa huwa al-ihtimam wato wanda yake mai kula da sha'aninka wato babu wani aboki wanda zai kula da sha'aninmu saboda matsayin aboki in kana da aboki wanda yake mai kula da sha'aninka to wani lokaci har yafi wani dan uwa to shi yasa suka keɓe su da ambato saboda a nan duniya sun haɗu ne akan al-batil suna ganin masu isa matuƙa ne wajen son su tunda abin da yake haɗa su shine saba ma Allah a haɗu a yi mi'adin saban Allah a yi duk abin da ake yi na fitsara da saban Allah da ba'a ga annabawan Allah ayi tarayya wajen zagi ana ta ana tafawa ana jin dadin cewar wato an tozarta an tozarta annabawan Allah to a wannan lokaci za su nemi waɗannan abokai su ce ina suke da za su zo su taimake mu ba za su same su ba wala sadiqin hamid saboda a ranar alkiyama Allah ta'ala ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din adun illa al-muttaqin badadan juna wato waɗanda suke sun isa mutuka wajen soyayya wadda take ta ratsa zuciya wajen abokantaka soyayyar da aka gina ta abokantakar da aka gina ta bita soyayya da ta ratsa zuciya to a ranar alkiyama magautan juna ne abokan gaban juna ne illa al-muttaqin sai masu tsoron Allah domin duk wanda suke jin tsoron Allah suka hadu saboda Allah tun anan duniyan to haka za ta jire halalan lahira ijtama'a alaihi waftaraqa lahu sun hadu dan Allah tun anan duniyar har mutuwa ta sa suka rabu dan suna nan dai akan wannan to sai in sun rabu saboda mutuwa ta raba su za su hade ranar alkiyama wannan abokantakar ta su tana nan wannan ga masu tsoron Allah ne kawai amma duk wani wanda yake ba wanda haduwar ku ba ta tsoron Allah bace wanda kuke haduwa wajen wajen zuwa a shakata da sabon Allah wanda kuke haduwa wajen fitsara akan sha'anin Allah wanda kuke haduwa da shi wajen makarkashiya ga addinin Allah wanda kuke haduwa da shi wajen yadda za a yi tukutuku a bata gaskiya a bayyana ƙarya a zayyana ƙarya a hana mutane yanda za a je ana shawara yanda za a hana mata su rinka tsayawa suna biyayya ga mazajensu a koya musu fitsara a koya musu kan cewa suna da yanci a koya musu madugo a koya ma samari neman maza duk waɗanda yake za ku haɗu da su kuna yin meeting kuna nuna kullum ba abin da yake raba ku sai kwanciyar bacci to ranar alkiyama za ku zamanto manya-manyan abokan gaban juna amma wanda kuka haɗu saboda Allah saboda tsoron Allah to wannan soyayya za ta dire ku har ranar alkiyama za ku cece za ku zamanto wato za ku ceci juna ranar alkiyama wai tambaya yake wai aljanna akwai upgrade saboda irin yaran ku kenan na zamani kullun in aka turo muku app kuna amfani da shi sai a turo a ce kai upgrade ka ka a kai ka wani matsayi wanda yake yafi nan aljanna ana upgrade daga cikin nau'in shafa'ar da Allah ya bama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai shafa'ar a daukaka darajar mutum upgrade din aljanna shine a daukaka darajar mutum daga darajar da iyakar ta ya cancance ta da aikinsa a kai shi daraja wadda tafi wannan wanda bai cancance ta da aikinsa ba sai dai Allah ya masa dan ceton masu ceto dan ceton yana daga cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kaga ai yanzu wannan sahabin da ya tashi ma annabi sallallahu alaihi wasallam hidima da daddare sai ya ce masa tambaye ni roke ni sai ce ina roƙanka kusantarka a cikin aljanna ce babu wani abu sai wannan yace huwa zaka shine kadai yace to ka taimaka min ta fuskarka da yawan sujada to kaga wannan nau'i ne na shafa'a tunda kaiwa ya zuwa ga darajar da annabi sallallahu alaihi wasallam take nan ai kaga sai dai da falalar Allah ba da aiki ba to amma kaga da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka taimaka min ta fuskarka da yawan sujada to yana daga cikin ceto da ake amma su wannan ceton da ƴan wuta suke cewa fa malana min shafi'i yanzu ba mu da masu ceto ai ceton a fitar da su daga wuta domin yayin da suka ga waɗansu sun shigo wuta tare da su ko kuma an izo su za a jefa su cikin wuta sai yaga kawai Allah ya umarni ai nan da su tukila alqur'ani ya zo ya cece su ko azumi ya zo ko ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske su ko ceton waɗansu daga cikin bayin Allah ko masoya abubakar da umar ne abubakar da umar ceton su ya same su to suna ganin wannan sai su ce fa malana min shafi'i mu yanzu bamu da wanda za su cece mu wala sadiqin hamim babu wani aboki makusanci mai kula da sha'anin mu da zai wato da zai hana ai mana azaba to falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ina ma da a ce muna da komawa wato komawa duniya a sake mai da mu duniya fanakuna minal mu'minin mu kasance wato daga cikin mu'minai kun ga wannan yana daga cikin rarrashi ga mu'minai kan cewar ku da ake wulakantawa ake cewa ku ba a koman komai ba ake wulakanta ku don kun ba da gaskiya da annabi sallallahu alaihi wasallam to a wannan rana ku ake burin a ce ina ma da za a koma duniya a zamanto kamar ku saboda haka irin wannan shine zai ba mu mu'minai tasliya cewa su ji irin wannan maganar daga Allah cewa kafirai da dukkan fankamarsu da abinda suke ganin sun tara da abinda suke tutiya da shi suna cewa in dai kyauta ce daga Allah ai mu da Allah ya raba ya bamu dukiya da ƴaƴa mu ya kamata ya bamu imani ba ku ba dan abinda suke faɗa kenan nahnu aktharu wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabin mu muka fi yawan dukiya da ƴaƴa ba za a yi mana azaba ba wato ba kwa gani inda za a yi mana azaba a bamu anan to ranar alkiyama shine Allah yake faɗa haka za su gani za su ce kafirai za su ce falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin ina ma za a mayar da mu sai mu zamanto daga cikin wato mu kasance daga cikin mu'minai wannan shine burin da suke yi to Allah ta'ala ya ce
inna bi zalika la aya wa ma kana aktharuhum
Allah ya ce inna fi dhalika la'aya to a cikin wannan abinda aka ambato na kisar annabi Ibrahim la'aya wallahi akwai aya wato dukkan mai hankali da zai yi tunani da wannan aya ya kuma samu basira da abinda yake shine asalin ilimin addini yanda annabi Ibrahim kamar yanda Az-Zamakhshari ya ambace yadda sai annabi Ibrahim ya rattaba zancensa tare da mushrikai ya fara tambayar su akan abin da suke bauta ma tambayar neman ya tabbatar musu da batun su ba tambayar neman ba wai tambayar cewa bai san abin da suke bauta ma ba sannan kuma ya komo akan iyayen gijin nasu ya bata al'amarin su ya nuna cewa ba sa cutarwa ba sa ambatarwa ba sa ji ba sa gani sannan kuma ya nuna cewar taklidin da suke yi ma iyayensu ba shi da wani amfani domin komai dadewar taklidin su in suka bi su akan bata sun zama tobatattu to bayan ya karya wannan ya yaye musu dukkan shubuhar su ya nuna ba su da hujja to sai kuma ya kawo tasa mas'alar ya bayyana wane ne shi ubangijin nasa ya bayyana shi da sifofinsa wanda suka tara dukkan matakan rayuwar dan adam har ya zuwa ga ya sake wata rayuwa to sannan ya ambaci kuma abinda zai zo na karshen rayuwar sa ranar alkiyama ya suranta musu sha'anin ranar alkiyama din wannan tunanin wannan shimfidar da annabi Ibrahim ya bayyana hujja akan wannan a cikin wannan akwai aya ba sai an ga wani aya a wata aya waje take karya al'ada ba wannan ya isa aya ga dukkan mai hankali ga dukkan mai tunani ga dukkan mai basira wanda kuma Allah ya ba mu kowa kwakwalwa wanda in yayi zurfin tunani zai gano irin wannan aya Allah ya ce wa ma kana aktharuhum mu'minin amma mafiya yawan mutane ba su kasance masu imani da shi ba a cikin mutanen annabi Ibrahim din mafi yawa ba su ba da gaskiya da shi ba haka zalika a cikin waɗanda ake karanta musu alqur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da ake karanta wannan sura sai dai mafi yawa ba sa imani da shi suna nan sun dage akan kafircin su wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim to kuma lalle ubangijinka lalle shine ba waninsa ba mabuwayi wato mai galaba mai iko akan gaggauta azaba ga wanda yaso ya gaggauta azaba gare shi arrahim mai jin kai ga mu'minai mai kuma jin kai ta hanyar saurara ma kafirai ya ci gaba da ba su dama in ba su gani ba da wannan ayar zai sake kawo musu wata ayar kamar yadda wata ayar za ta zo a kisar annabi Nuh na'am
kazzabat qawmu nuhin mursalin idh qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun رسول عليم بل اتقوا الله واتيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله واتيعون
الله يأتي كذبت قوم نوح المرسلين mutanen Nuhu sun karyata manzanni mutanen Nuhu sune farkon mutane da aka aika musu da manzo sune manzo na farko da yazo da shari'a kamar yanda yazo a hadisin Abi Dhar cewa farkon annabi Nuhu shine farkon manzanni haka zalika a hadisin Shafa'a a hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutanen aka je wajen annabi Nuhu za a ce kai ne farkon manzo da Allah ya aika domin shine bayan shine yazo da shari'a ta farko a cikin mutane to kissar annabi Nuhu sananna ce a wajen Larabawa da kuma wajen waɗanda ake karanta alqur'ani a kansu daga waɗanda ma ba Larabawa ba a wannan zamani daga Yahudawa da Nasara duk kissar annabi Nuhu shahararriya ce a cikin wato tarihin al'umma a lokacin nan bani Adam duk suna da labarin annabi Nuhu da kissarsa to Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun karyata manzanni bi ma'ana gashi annabi Nuhu kawai suka karyata amma dan wannan yana nuna cewa duk wanda ya karyata manzo guda daya to duk ya karyata sauran manzannin imaninsa da koda guda daya ne ba zai amfane shi ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya bayyana waɗanda innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan waɗanda suke bambancewa tsakanin manzanni su ce mun yadda da wasu ba mu yadda da waɗansu ba Allah ya ce su ne kafirai na hakika saboda haka da suka ƙaryata annabi Nuhu to tamkar sun ƙaryata dukkan manzannin Allah ne id qala lahum akhuhum nuhu yayin da dan uwansu Nuhu ya ce musu ala tattaqun yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba wato ba kwa ba kwa san cewa kuna cikin hadari ba ku nemi abin da zai tsare ku daga hadarin da kuke ciki shine abin da zai same ku bayan mutuwa ba ku san ba kwa ji tsoro ba ku ga kan cewar watakila abin da aka kawo ku ku yi a nan duniya ba shi kuke yi ba kuma za ku hadu da halaka idan kun mutu ba kwa ji duk wannan sune mujibatut taqwa dan abin da annabawa suka zo su sa mutane su yi kenan su fadakar da kai ka san hadarin da kake ciki ba ka san cewa kana cikin hadari ba an kira shi ahuhu dan uwansu saboda dan kabilar su ne ba bako bane sun san shi haka al'adar Allah take tare da annabawa yana aiko annabi a cikin mutane wanda yake ya rayu a cikin su ba bako ba ba wani dan wata kabilar ba ba kuma wanda zai aje a duro da shi daga sama ba a'a sun san shi sun san iyayensa sun san tarihinsa dan uwansu ne wato dan kabilar su ne inni lakum rasulun amin ni manzo ne a gare ku amintacce wato amintacce akan isar da abin da Allah ya umarce ni da shi ai wato ina da amana ba zan babu ha'inci wannan sifa ce wadda take ta dukkan annabawa amana annabi bai san ha'inci ba babu yadda za a yi annabi ya yi ha'inci shi yasa lokacin da wani daga cikin sahabbai ya yi alkawari ya yi alwashi cewa idan ya ga wani daga cikin mushrikai wanda yake sananne wajen gaba da annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ganshi sai ya kashe shi sai gashi Suhail din ya zo ya yi miƙa hannu suka gaisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saki hannunsa ba yana rike da hannunsa yana jiran shi wannan sahabi da ya yi sha alwashin sai ya kashe shi ya cika alwashinsa har ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake shi ya tafi sai ya ce ya baka cika alwashinka ba ya ce ayya rasulullah ina jira ne kai min ishara kai min ishara na yi ya ce ma kana lil nabi an yakuna lahu kha'inatul a'yun ai annabi ba zai samu kha'inatul a'yun ha'incin idanu ba wai ya sigina ina ya nuna ya amince ma mutum sannan kuma ya yaudare shi annabi baya haka ka duba ka gani wannan ma kenan abinda muke ganin ba a koman komai ba ba a koman komai ba annabawa ba su haka sifar su ce mulajima a gare su amana fattaqullaha wa ati'un dan haka ku ji tsoron Allah ku yi da'a gare ni wato in tunda ni manzo ne amintacce a gare ku to babu abin da ya rage sako na shine ku ji tsoron Allah kuma ku yi biyayya a gare ni abinda duk annabawa suke nema kenan a bauta ma Allah ai da'a ga manzannin Allah shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha illallah shine taqwa Allah muhammadur rasulullah shine da'a ga manzan Allah wama as'alukum alayhi min ajr kuma bana tambayar ku wani lada nan an kyawo shi da sigar wato umumi da nuna kan cewa komai kankantar ladan bana tambayar ku bana tambayar ku wani lada in ajriya illa ala rabbil alamin lada na kadai yana kan ubangijin talikai rabbul alamin din yana kan ubangijin talikai wato ba ku sa ku bani lada ba sai dai ubangijin talikai to dukkan annabawa haka suke shi yasa ba sa neman shugabanci ba sa neman izza ba sa neman dukiya ba sa neman wani abu kai hatta ma wai a ce sun nemi yawan mabiya ba sa nema ladan da suke nema a wajen Allah ne fattaqullaha wa ati'un to in ku haka ne tunda kun san haka ne bana neman wani lada a wajen ku to ku ji tsoron Allah kuma ku yi da'a a gare ni domin shine maqsudin tunda ba wani abu nake nema na kaina ba to ku ji tsoron Allah wato ku amsa sakona sannan ku yi da'a a gare ni na'am
وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ
قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ sai suka ce yanzu ba ba da gaskiya da kai mu bi ka wato ma ba da ma yi imani da kai mu gaskata ka wattaba'aka al-ardhalun al-hali wanda suka fi kowa kaskanci sune mabiyanka sune suka bi ka wato waɗanda suka bi ka ba fitattun al'umma bane ba wane da wane bane wanda in ma ba sa nan ba za a san ba sa nan ba in ma sun zo ba za a san sun zo ba su ne ka san Hiraqil haka ya tambayi Abu Sufyan manyan mutane manyan al'umma ne suke bin sa ko kuwa wato kaskantattu yace kaskantattu da ya tashi masa bayani yace hum atba'ur rusul su ne mabiyan manzanni to haka suka ce yanzu zamu bika alhali kaskantattu su ne suka bika sai annabi nuhu sai musu rabbi qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu menene wani ilimi ke gare ni da abin da suka kasance suna yin aiki domin sa na san wato hatta ta yaya zan san me ye manufar su ballantana ku ce sun yi imani ne dan suna son wani abu na duniya da yake hannuna ko dan su zamanto su ne na farko ko dan wata manufa ba Allah ba me na sani akan abu da suka kasance suna yin aiki domin sa saboda bawa ka kyale shi da ubangijin sa Allah shine kadai ya san abin da ke cikin zukatan bayin sa shi yasa wannan raddi shine mai isa matuka daga annabi nuhu wama ilmi bima kanu ya'malu me ya sanar da ni abin da suka kasance suna aikatawa in hisabuhum illa ala rabbi hisabin su bai kasance ba face akan ubangijina shine ya san sirrin su shine ya san sirrin su kuma shi zai musu sakamako saboda kai sabun su yana wajen Allah ka gani ka san matsayinka ka san iyakarka karbar da al'amarin Allah a hannunsa law tash'urun da kuna sanin haka da ba za ku aibata waɗannan ba da kun san cewa sabun su yana wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da yawa wanda zaka ga mai budu da kura wanda yake kansa a daddaure babu ko gyaran kai wanda in muje zo kofar mutane sai a kore shi a ce malam Allah ba da hakuri Allah ba da hakuri da zai ce ma Allah Allah kar kai kaza Allah ba zai yi wannan abu ba za ka san wannan ba tunda ba rubutawa akai a goshinsa ba cewa shine mai wannan matsayi to ka dauka cewa kowanne zai iya zamantowa wannan sai ka zauna lafiya da Allah domin ba sanar da kai za a yi wanne ne shi ba saboda haka ka wulakanta shi ka wulakanta waliyin Allah to shi ne abinda annabi nuhu wannan shi ne raddi mai isa matuka wama ana bi taridil mu'minin kuma ni ba zan kori mu'minai ba wanda suka ce sun yi imani in kore su dan ba su da matsayi ni ba zan kore su ba saboda cewar da suka yi yaya zamu gaskata ka bayan kaskantattu su suke binka wato suna so kenan ka kore su sai mu zo kamar yanda suka ce manya-manyan Quraysh suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ka sama mana majalisi daban su waɗannan yaran mu ne ƴaƴan mu ne bayin mu ne karnan mu ne bai kamata mu zo muna kafada da kafada guiwa da guiwa da su ba ka ba su wani lokaci daban mu ma ka ba mu lokaci daban Allah ta'ala ya ce wala taqrudul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay to kaga anan sai Allah ya ce annabi nuhu ya ce wama ana bi Allah ya ce wama ana bi taridil mu'minin ni ba mai koran mu'minai bane in ana illa nadhirun mubin ni ban kasan ni ban zaman to ba face mai gargadi mabayyanin gargadi wato gargadi na a bayyane yake wanda babu wani ishtibahi a kansa to wannan shine raddin sai mu tsaya anan raddin da annabi nuhu ya yi ma mutanansa gobe mu karasa kissar insha Allah Allah ka haska zukatanmu da hasken alqur'ani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شكر أكوي رسوة دا أكي تا بيور الله دمك متى الدعاء شكو وانا مجلسي ما هيفير tsohon gwamnan jigawa alhaji Ali Sa'adu muna roƙon Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna makomarta su kuma Allah ya ba su haƙuri akwai marasa lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya inganta musu lafiya Allah ya amintar da su daga mummunan cuta Allah ya amintar da su daga sayyi'il asqam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma waffiqna liqiyami laylati القدر إيمانا واحتسابا وجعلنا من المقبولين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين اللهم من أرادنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم عليك بطوائف البغي والعدوان الذين حملوا علينا السلاح اللهم شتت شمل لهم. اللهم فرق جمعهم اللهم اجعل الدائرة عليهم واجعلهم أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين